abin da yake faruwa shine an samu rashin jituwa bayan an mika mulki ga wannan gwamnati. Alal misali gwamna wanda ya sauka lokacin da aka nada transition committee, committee wanda zai ba mika mulki, wannan committee da ni da shi muka nada wannan committee, kuma mataimakin gwamna shine shugaban wannan committee. Sannan wannan committee ya fito da alƙaluma cewa akwai kuɗaɗe bashi biliyan 300.
To mai girma gwamna bai ji daɗin yadda aka fito da wannan alƙaluma ba, wanda yake kuma shi ya jawo kace na ce din nan, domin kafin ya sauka ya ce ba mai bin sa ko kobo, duk wanda aka ba aiki an gama biyan sa. Ɗan kwangila tun bai mika mulki ba suka fito suka ce ƙarya yake ne, suna bin bashi. Wannan ni na ga musu na ce abin da yake faɗa din nan ba shi da muhimmanci, batun bashi ko ba bashi ba ba muhimmin abu ne. Babu gwamnatin da za a yi a ce bata bar bashi ba. Su dama aikin su fito da alƙaluma, suka fito da alƙaluma, shi kuma yana cewa wai wannan alƙaluma me yasa za a fito da su. Ni kuma ina cewa an fito da alƙaluma kuma daidai ne, amma kuma abin da nake so tsohon shugaban jihar Kano ya fahimta, ai barin bashi ba laifi bane. A lokacin da kuɗin mai ya kare, shugaban ƙasa ya ga cewa jihohi ba za su iya biyan albashi ba idan ba an kawo musu tallafi ba, sai ya bani takarda a rubuce cewa shi bai yadda in karɓi wannan kuɗi daga gwamnatin tarayya ba, bai yadda a karɓi wannan kuɗi ba.
A matsayin sa nawa kenan misali?
To a matsayin sa na mai bada shawara ko kuma na tsohon gwamna, amma irin lafazin da ya yi amfani da shi lafazi ne na bada umarni cewa bai yadda a karɓi wannan bashi ba, domin shi bai yadda da bashi ba, amma kuma kaga ƴan kungila suna kuka cewa ba a biya su kuɗaɗen da suka yi ayyukansu ba. Saboda haka ƴan majalisa sai sun ba da amincewarsu a karɓi wannan kuɗi. Waɗanda suke bayan suka tahi a majalisa suna cewa bai kamata majalisa ta yadda ba, wato kaga yana so ya haɗa da mutane. Idan ba a karɓi wannan kuɗi ba a wannan lokacin ba za a biyan albashi ba, wato kaga hikima anan shine ai shi sanda yake nan ana biyan albashi, amma yanzu ya tafi an kasa biyan albashi, amma ba za a duba cewa kuɗin mai ya karye ba. Sannan akwai kuma waɗanda suka baibaye shi, in banda zagin gwamnati ba abin da suke yi, duk wani abu na alheri da aka ɗauko sai sun zo sun soki wannan.
Kwanan nan an ji ka kafa ko kun kafa kwamitoci na sulhu da ƴan kwankwasiya, ina wannan zancen sulhu ya kwana?
Ai ba wai ƴan kwankwasiya kawai ba, an kafa waɗannan kwamitoci domin su daidaita kawunan ƴan jam'iyyar APC. Ana so a zo a daidaita sahu domin a tafiya mai ƙarfi, a tafiya gaba ki ɗaya. Idan ƴan kwankwasiya sun zo an tafi da su shikenan, idan ba su zo ba shikenan. Amma kamar yadda ka sani babban rigima shi ne, ni na ce ban yadda da tsohon shugaban jam'iyyar APC ba, shi ya ce ban yadda ba, dole wannan ya kasance. Sai muka ce to shikenan a zo a duba tsarin mulki na jam'iyyar APC, wace hanya ya nuna idan ana so a fidda shugaba. Muka zo muka fidda wannan shugaba. Saboda haka yanzu jam'iyya ta duba ta tabbatar cewa mun bi tsarin mulkin jam'iyyar APC, wannan shugaba ya koru. Sannan an yadda da sabon shugaba wanda muka kawo na riko, wanda har a kai lokacin da za a yi babban zabe. To waɗannan su ne bambance-bambancen. Saboda haka tsarin mulki na ƙasa da tsarin mulkin jam'iyya dole ne mu duba su, mu yi amfani da su.
To a ƙarshe wa Excellency, me hanyar game da makomar alaƙar ku ta siyasa da Rabi Musa Kwankwaso?
To na farko dai ni dai alistafi da na yi tsohon shugaban gwamnatin jihar Kano sanata Rabi Musa Kwankwaso, idan ka duba siyasarsa daga nan har zuwa ƙarshen siyasarsa ba zai sami abokin siyasa kamar yadda ya samu tsakanin Kwankwaso da Ganduje ba. Ni idan ka duba shekaruna, ka duba yadda muka taho, ni ma har in ƙare siyasata nan gaba ba zan samu ɗan siyasa wanda muka yi zamani da shi kamar Kwankwaso ba. Saboda haka ko dan wannan ma shi ya sa mu muka ba kofar mu a buɗe domin a ba daidaita. Idan Allah ya sa an daidaita shi kenan, in kuma Allah ya sa ba daidaita ba shi kenan.
Amma a ganin ka daidaita za ta yi?
Wannan Allah ne kawai ya sani.